الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين ما سورارو السلام عليكم بركم مدساك سادوا أتكين سابن شرم منافتوه رحمة عندني شهو بلا كبرنكي غبات الدوان نشري أهالي ينزو تارد شهو معلم مع الدكتور شك محمد سان عمر رجال ليمو za iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta number waya wato 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 0800 782 karamakallah@yahoo.com ko kuma a dandalin mu na sada zumunta wato Facebook a karamakallah. Bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in amma ba'du. In uwa masu sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ubangiji ta'ala yayi bayanin zukata da kashe-kashen su a cikin Alkur'ani. A cikin Ubangiji ta'ala ya faɗi akwai zuciyar da take lafiyayya, rayayyar zuciya, zuciyar da take amfanar mai ita ranar gobe kiyama. Allah ta'ala yake cewa yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ranar da dukiya da ƴaƴa ba za su yi amfani ba sai dai wanda ya zo wa Allah da zuciyar da take lafiyayya. Alqalbus salim, zuciyar da take lafiyayya, ita ce zuciyar da ta samu lafiya, ta kubuta daga bautar wani Allah, ta kubuta daga shirka hada Allah da wani, ta kubuta daga wani mugun kuduri, zuciyar da ta kasance tana son Allah sama da yadda take son kowa, sama da yadda take son komai, zuciyar da ta zama tana fata da kwadayi da kauna a gurin Ubangiji, zuciyar da take cike da dogaro ga Allah ta'ala, zuciyar da take bayarwa dan Allah kuma ta hana dan Allah. To wannan zuciya ita ce zuciya ta bayin Allah nagari, ita ce zuciya ta annabawa da salihai da siddiqai da shuhada, ita ce zuciyar da za ta amfani mai ita, zuciyar da take ba ta bari sha'awa ta kassara ta ba, ko kuma wato ainihin fifita biyayyar wani akan biyayyar Allah, zuciyar da take auna dukkan wani abin da ya bijiro mata na aiki ko magana, tana auna shi a bisa sikeli da mizani na shari'a, tana auna shi akan maganganu na Ubangiji ta'ala da ya Alkur'anin sa da kuma wanda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya yi a sunnarsa, abinda ya dace da fadar Allah da fadar manzo sallallahu alaihi wa sallama ta yi aiki da shi, wanda kuma ya saba ta mayar da shi kamar yadda Allah ta'ala ya yi kira ga muminai ya ce da su kada su rika wucewa gaban Allah da manzansa, la tuqaddimu baina yadayi llahi wa rasulihi, kada ku wuce gaban Allah, kada ku wuce gaban manzo sallallahu alaihi wa sallama. Wucewa gaban Allah da manzo yana nufin aikata wani aiki sabanin umarnin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, sabanin umarnin Allah da manzansa sallallahu alaihi wa sallama, ko aikata wani aiki wanda Allah ta'ala ya hana. Zuciyar da ta kasance zuciya ce lafiyayya, tana yi dan Allah, sannan kuma tana yin tana aiki wanda ya dace da koyarwar Al-Qur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kamar yadda wani daga cikin magabata yake fada, yake cewa babu wani aiki da mutum zai yi face an dora shi akan mizani guda biyu. Mizanin farko shine a duba cewa wato mizani na farko shine mizanul lima, ce ma min fi'latin yaqumu biha al-muslim illa wa yunsharu laha diwanan yawm al-qiyama, diwanu lima wa kaifa, wato babu wani aiki da mutum zai yi ko wata magana da zai fada face ranar gobe kiyama an dora ta akan sikeli guda biyu, ko an ainihin bujar mata da tambaya guda biyu. Tambaya ta farko ita ce lima, dan me aka yi aikin? Tambaya ta biyu ita ce kaifa, yaya aka yi aikin? Tambaya ta farko dan me aka yi aikin, wato tambaya ce game da dalilin da yasa aka yi wannan aikin, abinda ya tun kudo mutum har ya aikata wannan aikin. Shin ya aikata shi ne saboda neman yardar Allah, ya aikata shi ne saboda bin umarnin Allah ya aikata shi ne saboda samun sakamako daga Ubangiji ko ko ya aikata shi ne saboda biyan wata sha'awarsa ko ya aikata shi ne saboda ya nuna ma wasu yayi ainihin riya da aikin sa wannan ansa dole ne mutun yayi ta idan ya kasance aikin da yayi shi da ikhlasi to shine zai kubutar da shi wajen ansa tambayar wannan wato wajen ansa wannan tambaya tambaya ta biyu ita ce tambaya akan kaifa ya aka yi aikin ita kuma tana tambaya ne akan aikin da mutun yayi shi ne bisa umarni na Allah da manzansa ko ko yayi shi ne bisa yadda shi ya ga dama yadda shi ya zaba ba yadda Allah da Allah ta'ala ya koyar ba yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba to babu abin da zai kubutar da mutun wajen ansa wannan tambayar face biyayyar da zai wa annabi sallallahu alaihi wasallama saboda kowane aiki ba zai zama aiki ne karbabbe ba sai ya zama ya bi waɗannan ya haukan waɗannan skeli guda biyu skeli na ikhlasi da kuma skeli na mutaba'a wato biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallama to zuciya da take lafiyayya zuciya ce wacce take aiki bisa doran umarni na Allah ta'ala da kuma abinda manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya zo da shi ba tare da wuce iyaka ba ba tare da azarbabi ba tare da garaje ko karambani ba kamar yadda Allah ta'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sattum kama umirtu wa man taba ma'aka wa la tatghaw inni bima ta'maluna basir ka tsaya kamar yadda aka umarce ka kai da waɗanda suka tuba tare da kai wanda ya tuba tare da kai ka tsaya inda aka yi maka umarni wala tatghaw kada ku wuce iyaka kada ku wuce wato haddi ko gurin da aka iyakance muku wannan ita ce zuciya wacce take lafiyayya ita ce zuciyar da za ta amfani mai ita ranar gobe kiyama don haka mai lafiyayyar zuciya ba zai zama mutum mai yi dan wani ba zai zama mai yi wato mai zai zama mai munafici a cikin zuciya ba ko mai hasada ko mai kullatar wani ko mai kokarin tunanin ya zai cutar da wani ko mai kokarin ya gamsar da sha'awarsa ko da kuwa zai saba wa Allah ta'ala wanda zai nemi yardar wanin Allah ko da kuwa zai fusa ta Ubangiji ta'ala babu shakka wannan ita ce zuciyar da take lafiyayya wanda Allah ta'ala ya ce ita za ta amfani mai ita a ranar gobe kiyama zuciya ta biyu ita ce zuciyar da take mara lafiya wato wacce ta wani bangaren tana samun abin da zai raya ta wani bangaren kuma tana samun abin da zai kashe ta wato tana cikin rashin lafiya ita ce zuciyar da take biyayya ga Allah a wani lokaci wani lokaci kuma ta saba wa Ubangiji zuciyar da take cike da shakka wani lokaci da ta baba akan lamarin Ubangiji wannan zuciya Ubangiji ta'ala yayi magana ta a gurare daban-daban kamar yanda Allah ta'ala yake cewa fi qulubihim marad fazadahumullahu marada akwai cuta a cikin zuciyarsu kuma Allah ta'ala ya kara musu wata cutar a wani guri cikin suratul tauba Allah ta'ala yana cewa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina fi qulubihim maradan fazadatuhum rijsan ila rijsin wa matuhum kafirun Allah ta'ala yake cewa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كافرون وبنجي تعالى يتي إذا أكا سوكر دوة آية سيسو تي أيكم زادته هذه إيمانا تكون كوانيني واندوانا آية تكارا مس إيماني التي فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون أما أولا سكي إيماني ستكارا مس إيماني سكذا سنا فلين تكي سنا بشارع جونانسو أما الذين في قلوبهم مرض amma wanda suke da cuta a cikin zuciyarsu fazadatum rijsan sai wannan ayar ta kara musu cuta domin ayar ta zo da umarnin da su za ba za su bi ba ko ta zo da hanin da ba za su hanu ba saboda haka in sun ki aiki da wannan ayar to cutar da take cikin zuciyarsu sai ta karu har ta kai ga cuta wato cutar da take ta kafirci shi yasa Allah ya ce wa matu wa hum kafirun suka mutu alhalin suna kafire sanan zuciya ta uku ita ce zuciyar da take busasshiya zuciyar da kwata-kwata ma ba ta sauraron abin da ke alkhairi ne to zuciyar da take ta riga ta ƙi kashe ta mutu murus yace zuciyar kafiri wanda bai yarda da Allah ba, bai yarda da manzon Allah ba, bai yarda da abinda Allah ta'ala ya koda annabinsa sallallahu alaihi wa sallam da shi ba, zuciyar da ta ƙaryata Allah, ta ƙaryata manzon sa, ta ƙaryata dukkan wani alƙawari da Ubangiji ta'ala ya yi, ta ƙaryata da samuwar wuta ko aljanna, ko kuma ta ƙaryata da abinda Ubangiji ta'ala ya aiko annabinsa da shi na umarni ko na hani. Babu shakka wannan zuciya ce matacciya. Ubangiji ta'ala yana gaya mana a cikin Alkur'ani kashe-kashen waɗannan zukata guda uku, inda Allah ta'ala yake cewa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyatihi fa yansakhu Allahu ma yulqi ash-shaytan thumma yuhkimu Allahu ayatihi wallahu alimun hakim liyaj'ala ma yulqi ash-shaytanu fitnatan lilladhina fi qulubihim marad walqasiyati qulubuhum wa inna adh-dhalimina fi shiqaqin ba'id وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وبنجي تعالى أشكي وأنا آيوي يا إيبا يعني كشكا شنزكا تاتنا مداؤك زوجي أتفرقو إتشي يكراو وأتشي تكي دتوتا شي ليجعل الله ما يلقي الشيطان فتنة في قلوب الذين فتنة للذين في قلوبهم مرض dan Allah ya sanya abinda shedan yake jehowa na tantama da shakka a cikin ayoyin Allah, ya sanya shi ya zama fitina ga waɗanda suke da cuta a cikin zukatan su. Kaga ita ce wannan alqalbul marid, wato zuciyar da take mara lafiya. Sannan ce wal qasiyati qulubuhum, da waɗanda zukatan su sun riga sun kekashe sun bushe, take matacciyar zuciya. Sannan Allah ya ce inna Allaha la hadi alladhina وإن الظالمين لفي شقاق بعيد سيتي وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فتؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وأنا إتجي القلب شين القلب المخبت زوجي دتكي ميداء يتجي سبو دا ودن سكي إيماني وأن أكباوا إلمي سي إيماني دشي فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم زكاة سزم ما سداء قابين دا الله تعالى يسوكر. Kaga sai Allah ta'ala ya kirawo zukata masu da'a, wannan ita alqalbul mukhbit, ita ce alqalbus salim da Allah ta'ala ya faɗa a wancan aya, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Saboda ka zukata guda uku ne, zuciya da take lafiyayya, da kuma zuciya da take ta kamu da rashin lafiya, sai kuma zuciya da take matacciya. Allah ta'ala ka raya mana zuciyarmu da alqur'ani, ka raya mana zuciyarmu da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama.
Amin summa amin. Masu sauraro, Allah ya bamu ikon amfani da waɗannan nasihohi da malam ke yi. Malam, tambaya ta farko ta ce mace ce tana tuki sai ta kade mutum bakwai, hudu daga ciki sai suka musu mutu. To anan malam, azumi 60 kawai za ta yi, ko kuwa kowane ɗaya daga cikin hudun sai an yi azumi 60 sau adadin waɗannan mutane?
To magana wacce take mafi rinjaye cikin maganganun malamai akan wannan mas'ala shine za ta yi azumi gwargwadon adadin mutanen da suka mutu a sanadiyarta. Wato duk wanda ya yi sanadiyar kashe mutum zai yi azumi, wato ya yi sanadiyar kashe mutum bisa kuskure, mumini bisa kuskure, to zai yi azumi wata biyu da Allah ta'ala ya faɗa, shahrain mutatabi'ain, watanni guda biyu. In mutum biyu ne kaga zai yi wata hudu kenan, wato watanni biyu a jere, sannan kuma ya iya huta, sannan kuma in ya samu dama ya sake yin wasu watanni biyu na mutum na biyu, to ko nawa ne haka zai yi haƙuri ya yi ta yi, don kowace rai zaman kanta take. Haka dunkule su ba ka yi musu azumi na rai ɗaya, saboda rayuka ne daban-daban. Allah ta'ala ya ambaci diyya, ya ambaci azumin wata biyu ga rai guda ɗaya. To yadda ake ba wa kowace rai diyya, haka to kowace rai kuma ake yi mata azuminta. Haka yadda ba za ka dunkule su ba ka biya diya, idan da za a nemi a biya diya ba za ka ce to ka biya diya mutum ɗaya ga su mutanen duka ba, mutanen bakwai duka. To haka nan shi ma azumin ba za ka dunkule su bakwai ka ce za ka yi musu azumin mutum ɗaya ba. Saboda haka kowanne za a yi masa illa iyaka dai kawai, idan kai na mutum guda kuma ka ba laifi ka huta ka sake yin wani, ba laifi ka huta. Wato azumi na mutum guda wata biyu ne a jere, ce wata biyu wato daga hudowar wata zuwa faduwarsa, zai iya zama kwana 60, zai iya zama kwana abinnan 58 idan yin duka sun yi nukusani, kowanne 29 zai iya zama kwana 59, zai iya zama kwana 60. To wannan shine shine abinda mutum zai yi, ba kamar yanda wasu suke cewa zai dunkule su gaba ɗaya musu azumi ɗaya ba, a'a, kowace rai tana da haƙƙinta, haka kowace za a ba ta haƙƙinta cikakke.
Na'am. Sai kuma wannan tambayar take cewa malam mutum ne ya nemi auren yarinya, to kafin a yi auren sai ta samu ciki a wani waje, sai ya ce ya amince a haka zai aure ta bayan ta haihu, to bayan ta haihu sai ta kuma ƙara samun wani cikin dai, to kuma a haka aka zo aka ɗaura musu aure, sai bayan wata biyu sai ta haihu a gidan mijin nata, to malam wai yaya matsayin wannan aure nasa a shari'a?
To da alama dai cikin na biyun ma nashi ne ko?
Ba nashi bane.
To wato auren ba za ka ce auren bai yi ba, cikin wannan na shege ba zai hana auren ba, cikin shege baya hana aure. Cikin da aka san mai shi ko kuma ku ce cikin da aka yi shi na aure aka sake mace da ciki ba ta haihu ba, to wajibi ne a bari ta haihu, don wannan shine iddarta, inda sakinta aka yi da ciki, wajibi ne a bari ta haihu, shine iddarta. Ulatu al-ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna, Allah ce mata masu ciki iddar su shine su haife abin da yake cikin su, wato wannan maganar masu aure ita ce iddar su. Amma wacce ba ta da aure ita magana istibra'i ne, dama ake magana istibra'i ne, wato a tabbatar da cewa mahaifarta ba ta dauke da wani ciki domin kada a samu rikicewar nasaba. Shi yasa matar da ta yi zina, wato ko ta yi sana'ar karuwanci, kuma daga baya ta zo ta tuba tana son ta yi aure, ta ce ta yi istibra'i, wato ta zauna ta yi haila ɗaya, shikenan ta wannan ya tabbatar da cewa babu ciki kenan, shikenan za ta iya aure. Istibra'i asali inda ya samo asali shine matan da ake kamowa a gurin yaƙi a da, inji an yaƙi aka kan kamo mace, to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni cewa kada a kusance su a bari sai sun yi haila, don a tabbatar cewa ba ciki, kada ya zama an samu rikicewar nasaba, a rasa cewa dan nawaye na wancan kafirin ne ko kuma na wannan musulmin ne da ya mai da ita wannan baiwa a matsayin sadaka. To akan wanne aka yi kiyasin macen da take lalata ko taɓa yin lalata kuma take so ta yi aure, to aka yi kiyasin ta, wato aka ɗauki hukuncin waccan mata da aka kamu gurin yaƙi, aka ɗora hukuncin ta akan hukuncin ita wannan wacce ta gama abinda, saboda haka istibra'i ba idda ba ne, wato ba shi ne idda ba, don haka ba zai ɗauki hukuncin idda ba ta kowace fuska. Shi yasa ma shi jini ɗaya ne idda, kuma jini uku ne, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qura', shi wannan jini uku ne, amma istibra'i jini ɗaya ne. Sannan istibra'in macen da take zina ta tuba ko ta taɓa yin zina ta tuba za ta yi aure, istibra'in ta haila ɗaya ne, ba ya da wato ba haila uku bane, kuma sannan kiyasin sa ne aka yi, ba nassi bane aka samu akan wannan matsala, kiyasin sa ne aka yi akan matar da aka kamo ta a fagen yaƙi. Kaga anan ba zai yi a ɗauko hukuncin idda duk a yaba a cikin abin da ya shafi istibra'i ba, a ce in an yi aure da irin wannan ciki auren ya lalace ko bai yi ba. Shi yasa wasu malamai da dama daga cikin malamai ba su yarda da wannan hukuncin ba. Haka idan mutum ya auri mace ko dan ta taɓa yin wato karuwanci ko wani abu irin wannan, sannan kuma ta dawo ta tuba, sannan ya aure ta ba tare da ya bari ta istibra'i ba, a lalata musu aure saboda rashin istibra'i, auren su yana nan illa iyaka dai an yi sakaci da ba a yi wannan din ba, dan yana da kyau a yi, don kada a samu rikicewar nasaba. Sannan abu na biyu, in ciki gare ta shi ma duk haka ne. Imam Shafi'i, Imam Abu Hanifa yana ganin cewa a yi auren amma kai kusance ta sai ta haihu. Imam Shafi'i kuma yana ga ai wannan cikin ba shi da wani daraja, ba shi da wata kima hadda za a ce ba zai kusance ta, don haka shi baya ganin wani abin da zai hana shi ma ya kusance ta, koda da wannan cikin da ba na ta ba, da ba na shi ba. Saboda kaga matsala ce ba daidai take da matsalar idda ta matar da aka sake ta da ciki ba, ko mijin ta ya rasu da ciki, tabbata da ciki, wannan matsalar daban take da wannan, haka hukuncin su ba ɗaya bane. Haka wannan aure na ku yayi illa iyaka nan kawai, dai akwai abin mamaki a cikin tambayar. Yarinya ce yake so da aure amma ya samu ta zo ta yi cikin shege, wato ta yi cikin da ba na shari'a ba, sannan ya ce zai aure ta in ta haihu, sannan kuma ta sake koma ta yi. Ka'ida mutumin da yake da kishi ya san abin da yake kuma yake da kame kai, to ba yadda za a ɗauki wannan a matsayin matarsa ta aure kuma, tunda ya nuna cewa mace ce wacce take ba ta da kame kai, mace ce wacce take ba ta da nutsuwa. Ka'ida wani wanda yake irinta shi ne watakila zai ce ba matsala, dan shi ma haka yake. Amma mutumin da yake na tsatse kamammi katangagge, to bai kamata a ce ya ɗauki wata wacce ba na tsatsiya ba. Allah ta'ala cewa at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyib, al-khabisatu lil-khabisin wal-khabisuna lil-khabisat, wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibuna lit-tayyibat. Ubangiji cewa al-khabisatu lil-khabisin, miyagun mata marasa tarbiya, to suna kasancewa ne mata ko abin nan mata ne ga waɗanda suke miyagun maza marasa tarbiya. Haka nan matan da suke natsatsu masu tarbiya, masu kyawawan halaye, su kuma su suke zama mata na mazajen da suke masu kyawawan halaye. Wato bai kamata a ce mutumin da yake at-tayyib ba kuma ya hada wato aure da wacce take al-khabisa. Allah ya ce al-khabisatu lil-khabisin, shi kuma ba khabis bane, me ya hada shi da ita? Wato munar mace marar tarbiya, marar ladabi, marar kame kai, to taje can ta hadu da wanda yake irinta. Mutumin da yake mai kame kai ya hadu da macen da take mai kame kai, haka Ubangiji ta'ala ya ce. Yasa Allah ta'ala a wani guri ke cewa zani to la yankihu illa zanin aw mushrik, wa zani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika, wa hurrima zalika 'ala al-mu'minin. Macen da take mazinaciya babu wanda yake aurenta sai mazinaci irinta, kuma mazinaci babu mai aurensa sai mazinaciya ko mushrika irinsa. Wa hurrima zalika 'ala al-mu'minin, an haramta wannan irin alaka, alakar mazinaciya da wanda yake kamammi, ko alakar kamammiya da wanda yake mazinaci. Allah ce wa hurrima zalika, an haramta wannan alakar aure tsakaninsu. Shi yasa wasu malamai suke ganin cewa haramun ne mutumin da yake mumini da tsatse kamammi ya aure matar da take mazinaciya ce, ko an santa da wannan dabi'a ba kuma tuba ta yi ba aka yadda da tubanta. Sauraka akwai abin mamaki a ce ta yi cikin shege da farko, kuma ta dawo ta sake yi, kuma duk da haka ya ce zai aure ta haka kuma ya zauna da ita. Wannan zai sa alamar tambaya shi karan kansa akan ya wani irin mutum ne shi kan, ba shi ma irinta ba ne, ba khabis ba ne da Allah hada ta da Allah hada shi da al-khabisa irin yar uwarsa. Wasu malamai suna ga irin wannan auren haramun ne.
Na'am. Wannan kuma yace mallam assalamu alaikum, mallam wace addu'a mutum zai karanta yayin da zuciyarsa ke raya masa sabo?
To idan mutum ya samu irin wannan wasuwasi kamar yadda zuwa cikin hadisin Abu Huraira, hadisin Aisha, Allah ya kara musu yarda, cikin sahih Muslim, cikin sahih hadisin Aisha yana cikin Musnad Imam Ahmad, yana cikin Muwatta, yana cikin Nasa'i, da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa shi dan zai zo ɗayan ku. Wato yana samun masa wasuwasi a zuciya, yana cewa man khalaqa kaza, man khalaqa kaza, hatta ya kula man khalaqa Allah, ce waye halicci kaza, waye halicci kaza, har ya kai ga ce masa waye ya halicci Allah. Wato zuciyarsa ta riya masa cewa to kuma shi Allah waye shi, ko Allah ne yayi kaza yayi kaza, to shi waye halicce shi? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin da ya ji haka, falyaqul amantu billah waliyantahi waliyasta'iz billahi waliyantahi, ya ce na yi imani da Allah, sannan ya nemi tsari ga Allah ya kuma bar wannan tunanin. Wata riwayar ya nemi tsari ga Allah ya tofara a ta bangarensa na hagu sau uku, ina a'udhu billahi minash shaitanir rajim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wal yantahi, ya watsar da wannan tunanin. Riwayar Aisha ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya ji haka, to mutumin da ya ji har ya fara sa masa wani mugun wasuwasi, Nabi sallallahu alaihi wasallam yace Allahu ahad, Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wato ya karanta wannan addu'a, wato kamar waɗannan hadisi guda biyu na Aisha da na Abu Huraira, idan muka hada su za su ba mu cewa idan mutum ya ji irin wannan a tare da shi sai ya ce amantu billah, Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, sannan ya watsar da wannan tunani. Saboda haka shaidan yakan yi waswasi a cikin zukatan mutane, wani dabi'a ce tashi yakan kai farmaki a cikin zuciyar mumini, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rura cewa mumini ne shaidan yake wa haka. Mutumin da yake ba mumini ba, ba shi da imani a zuciyarsa, ma shaidan ba ma ya kai masa farmaki, to me zai dauka? Babu abin da zai sata a cikin zuciyar, kamar yadda ka san farawo baya kai farmaki sai a gurin da ya san zai samu abin mai kima mai daraja. To haka shaidan baya kai farmaki sai a zuciyar da take da imani, ko take da imani yake kokarin ya ga ya saci wani abu, ko ya raba ta da wani abu na imaninta. Shi yasa lokacin da sahabbai, wani sahabi kamar da cikin hadisin Ibn Abbas, akai sai Muslim ya kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam kukan irin abin da yake ji wani lokaci, abin da ba zai iya fada ba, har yake cewa da a ce ya farfurta wannan abun gare sun tumo daga tsololuwar sama ya mutu, da a ce ya furta wannan abun saboda munin sa. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuna jin haka? Suka ce eh. Annabi ya ce zaka sarihul iman, a wata ruwaya zaka mahdul iman, shi wannan ai shine tsantsar imani, wato imanin da yake cikin zuciyar mutum ne shaidan yake so ya ga ya samun masa tangarda ko ya lalata masa shi. Inda babu imanin to ba zai kawo wani, ya riga ya gama da wannan, wanda ya zama ma'aikacin sa, ya zama dan kungiyar sa, baya bukatar ya bata lokaci akan sa, sai dai ya bashi assignment, sai dai ya bashi aiki shi ma je yawo farautar wasu, amma shi ya gama da shi. To wanda yake kaiwa farmaki shi wanda shine wanda ya san cewa a zuciyarsa akwai imani. Shi yasa Annabi ya ce wa sahabbai kun ji irin wannan alaman ku, suka ce to wannan imani ne, akwai imanin a zuciyarku, da ba imani shi ba zai kai wannan ba. Shi yasa muke karanta qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi suduri nas min aljinnati wan nas. Muke karanta wannan sura saboda ta kunshi neman tsari da Allah ta'ala da sifofin sa manya-manya daga sharrin al-khannas. Al-khannas shine wanda yake kai farmaki ya jawo, wato wanda yake bayyana kuma ya buya, shine al-khannas alladhi yuwaswisu fi suduri, ana nufin shaidan wanda yake kai farmaki ya kai ya dawo, ya kai ya dawo a zuciyar bawa. Shi yasa Allah ya ce alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, wanda yake waswasi a cikin kirazan mutane, min aljinnati wan nas, daga mutane, daga aljanu da mutane, to ko dai ya kasance na aljani ne da yake kai farmaki a cikin zuciya sa mata waswasi, ko kuma shaidani ne na mutane wanda yake kokarin ya dinga mutum ingiza mai kantu ruwa, yayin kokarin ya ga ya dora mutum akan hanyar da ba ta Allah ba, hanyar da ba ta daidai ba. Saboda mutumin da yake jin irin wannan, to kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace amantu billah, Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ya nemi tsari ga Allah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya tofa har sau uku a hannunsa na dama, sannan ko a hannunsa na hagu, sannan kuma yayi kwatsi da wannan tunanin.
Na'am. Sai tambayar Muhammad Bello Aliyu yace malam shin a shari'a ya halatta a karanta jarida ko mujalla a cikin masallaci wanda ke dauke da hotunan tsiraici a cikin su?
To abinda da yake dauke da hotunan tsiraici bai kamata a kai shi gurin da ake bautar Allah ba, kamata a shigar da shi irin wannan guri ba. Asali ba bai kamata ya zama na abin karatun mutum ba, yana dauke da hotuna na tsiraici, to in ba ya zama tilas ba, akwai wani bincike da zai sa mutum ya karanta irin wannan, to bai kamata ma ya sa karanta shi ba, lallahi har ya shiga da shi masallaci. Tsiraici iri-iri ne, akwai tsiraicin da yake bayyana al'aurar mughallaza, akwai tsiraicin da yake bayyana al'aurar da ba mughallaza ba. Al'aurar mughallaza ta ce wato dubura ko gaba na namiji ko na mace, wannan ita ce al'aura al-mughallaza, wato al'aura da take babba, ko kuma al'aurar da bata kai wannan ba, shine duk wani bangare na jiki. Saboda kaga al'auratul mughallaza babu shakka muninta yafi akan al'aurar da ba al-mughallaza ba. To a ce mata ne tsirara su, to kaga wannan babu shakka abu ne wanda yake mai abin kyama a ce mutum yana rike da irin wannan ma, waɗanda kuma zaka samu sun sa kaya amma ariyatu ne kasiyatu ne ariyat ga kayan a jikinsu amma kuma matsatsu ko kuma su rufe kawunan su ko wani bangare dai na jikinsu kaga wannan su ma a cikin al'aura suke amma bata kai waccan ba to ala ayi halin dai ba larura ba ba wani abu da ya taso wanda dole ne ya shiga da irin wannan mujalla ko jarida wacce take dauke da irin wannan al'aurar wadda ba mugallaza ba wacce take mugallaza kuma wannan bai kamata ma a bata tana yawo a hannun mutane ba kamata a kona take ba mugallaza din ba wanda kuma su ne galibin jaridunmu da mujallunmu duk galibi akwai irin wannan al'aura wacce ba mugallaza din ba to ita ma in ba larura ba babu abin da zai sa a shiga masallaci ana karanta ta guri ne da ake bukatar a nutsu a bauta wa Allah sannan kuma guri ne da ake so mala'iku su halarto domin su shaida ga abin da mutum yake yi na ibada
sai tambayar Murtala A Muhammad ya ce shin ya halatta matar aure ta amsa sallamar namijin da ya zo ya sallama a gidanta
ai babu laifi ya yi sallama ta ce wa alaikum salam ba wani abu don ba ce aka yi haramun ne ta yi magana ba mun sha faɗa cewa muryar mace haka kawai murya dai haka ordinary murya ba haramun bace ba al'aura bace kamar yadda wasu ke irin su ce duk wani sauti ma na mace al'aura ne wannan ba zai ma yiwu a aikace ba kuma dukkan dalilai na musulunci suna cin karo da wannan maganar abinda aka hana shine mace ta kankantar da muryarta ta rika kwarkwasa ga maza wannan shine aka hana wannan shine haramun لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا kada ku kantar da muryarku kuna kurkusa ta yadda mai cutar sha'awa a zuciyarsa zai sare zai yi kwadayi وقلنا قولا معروفا amma ku yi magana da shari'a ta yadda da ita yana daga cikin maganganun da shari'a ta yadda da su shine an yi mutun sallama ya ansa shari'a ta yadda da wannan ajo idza sa'altuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab in za ku tambaye su wani abin amfani to ku yi musu tambaya ta bayan shamaki to mutum ya zo zai tambayi a bashi aran wani abu na amfani zai a riga ko shebur ko minjagara ya yi sallama ya tambaya suna da shi ko ba su da shi mijin baya nan ba wani wanda zai ansa kaga ita ce za ta ansa zama ta bayan katanga ta bayan shamaki ta gaya masa akwai ko babu wannan shari'a ta yadda da wannan kuma mata suke zo majalisar Annabi sallallahu alaihi wa sallam su yi tambaya ga maza a zazzauni su yi tambaya Nabi ya ansa musu ba tare da wannan ya zama laifi ba har ma suka nemi Annabi sallallahu alaihi wa sallam shi karan kansa ya sa musu rana da zai rika karantar da su saboda wannan ba laifi bane dan mace ta yi namiji ya sallama a gida mace ta ansa yayin da ya zama ba wani kusa da zai iya sallama din.
Na'am. Sai tambayar da take cewa malam shin wai da gaske ne akwai hadisin da yace duk ranar Juma'a hankalin halittu yana tashi har sai sun ga rana ta fada amma banda mutun da arja?
Na'am, akwai hadisi sahihi kuwa cikin sunan Abi Dawud da cikin sunan Nasa'i da cikin Muwatta. Na Imam Malik Musnad da Imam Ahmad da su rawaito hadisin Abu Huraira da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa khairu yawmin tala'at alaihi ash-shams yawmul jum'ah fihi khuliqa adam wa fihi uhbita wa fihi tiba alaihi wa fihi taqumu as-sa'a ma min dabbatin illa wa hiya musikhatun shafaqatan alaiha illa ibn adam wa turwa illa al-ins wal jin yacewa babu wata rana babu wani yini da ranar su ta hudu mafi alkhairi kamar ranar juma'a shi a cikin ta aka halici Annabi Adam a cikin ta aka saukar da shi a cikin ta aka yafe masa a cikin ta aka karbi ransa a cikin ta alkiyama za ta tsaya Annabi yace babu wata dabba babu wata halitta face a wannan ranar tana kuka saboda tsoron wannan ranar ka kasance rana ce ta alkiyama na tsoro tana firgita in banda dan adam a wata ruwayar Annabi ce illa al-ins wal jin cikin sayyid ibn Hibban ce illa al-ins wal jin sai dai mutun da aljanu sune kawai ba sa firgita ba sa tsorata kusan ma murna suke yi haka wannan hadisi ne sahihi ya tabbata
na'am sai yi tambayar da take cewa malam da dare da yini wanne ne ke fara zuwa
a musulunce dare shi ke gaban yini musulunce dare yana tare da yinin da yake gaban sa kamar a ce ran alhamis da daddare to wannan daren na ranar juma'a ne ran alhamis da daddare to wannan daren na ranar juma'a ne sannan dare yayi ranar juma'a dare yayi magarba rana ta fadi to wannan daren na ranar asabar ne haka yake a musulunci haka shi musulunci lissafin yana fara daga faduwar rana wato daga faduwar rana an shiga yini an shiga kuma ranar da za ta zo gaba saboda a yau da rana ta fadi to an shiga yinin da an shiga ranar da take gaba an fita da abin nan a lissafin bature sai 12 tayi shi bature sai 12 tayi ne sannan ake fara lissafin cewa an shiga amma a musulunci rana take faduwa rana ta fadi shikenan aka kaddara cewa amma aka kaddara cewa yau Lahadi rana ta fadi to mun shiga lissafin kuma litinin daga lokacin ranar Lahadi da rana ta fadi mun shiga lissafin litinin ko aihuwa aka yi to za a yi lissafin cewa a litinin aka yi ta to an yi ta a daren litinin haka za a ce a daren litinin a wurin bature sai 12 ta yi sannan za a fara lissafi a musulunce daga faruwar ta fadi ne saboda dare yake fara zuwa sannan kuma rana ta zo
na'am wannan tambayar kuma ta ce malam yaya matsayin auren mutumin da ya ce da matansa duk wadda ta sake fita ba da saninsa ba ya sake ta sai kuma aka yi rasuwa a makota suka fita to bayan ya dawo sai ya ce banda mutuwa ko rashin lafiya
to dama shi saki na miji shi yake saki kuma saki yana da alaka da niyyar mutum wato niyya tana hukunta saki ko rashin sa da a ce mutum zai zo zai yi magana zai faɗi wata magana sai subul da baka sai ya faɗi saki ba sakin yayi niyya ba amma ko bakin sa ya furta saki to ba a cewa sakin ya tabbata tunda niyyar sa ba ta saki bace to a irin wannan saki da ake kira talaqul muallaq sakin da aka rasa ya shi da wani abu shi in kika yi kaza kin saku ko in baki kaza ba na sake ki ba to bai ce na sake ki nan take ba a'a ya rata ya sakin da wani abu in ya faru to anan abinda yake magana da wasu malamai suke faɗa kuma ita ce tafi ƙarfi duba da cewa shi saki ana mura'atin qasdul binan qasdur rajul ana mura'atin niyyarsa da manufarsa to idan ya ce in kika fita na saki sai ta fita to za a tambaye shi meye nufin sa tun farko da ambatan saki yana nufin sakin koko yana nufin tsoratarwa in ya ce sakin da na faɗa shi nake nufi har zuci Allah ya gani da na ce in ta fita na sake ki na nufin na sake ta ɗin kikinan ta saku in ya ce a gaskiya ni ba sakin na ina dai tsoro in bata tsoro saboda kar ta fita ba na nan kai ina buƙatar ne in tsoratar da ita amma wallahi Allah ya sani a zuciyata ni ba sakin na yake nufi ba kikinan za a aiki da nufin sa ne ba za a ce ka ki ko ka so ta saku ba ko wanda zai faɗa da niyyar tsoratarwa amma a zuciyarsa ba sakin yake so yayi ba to wannan za a yi masa hukunci gwargwadon abin da ya niyyata in ƙarya ma ya faɗa a zuciyar saki yake nufi amma ya faɗi ƙarya wannan kuma tsakaninsa ne da Allah amma kai mai fatawa ba ka da damar ƙaryata abin da ba ka da ikon ka san shi shine abin da yake cikin zuciyarsa wannan tsakaninsa ne da Allah Allahu alim bi zati sudur don haka da ya ce wacce duk ta fita ba na nan na sake ta kuma suka fita gidan rasuwa ya dawo ya ce shi da mun baya nufin gidan rasuwa ga dole a yi la'akari da nufinsa ba za a ce ai ko kaki ko kaso sun saku ba abin nan da ya faɗa dole a yi aiki da shi aka wannan ba za a ce matansa sun saku ba, matansa su zana sai dai in a can a zuciyarsa ya san cewa har wannan din yake nufi, to kuma na tsakanin sa ne da Allah, shi mai ba da fatawa ba zai iya shiga cikin abin da baya da tsinkaye a kansa ba, shi ne abin da yake cikin zuciya.
Na'am. Sai tambayar Zaharuddin Abba Sanka yace malam mutum ne yayi zihari kuma ba zai iya yan tabawa ba, ba zai iya ci da miskini ba, yaya zai yi?
To ai akwai azumi abu uku aka faɗa, abu uku Allah ta'ala ya faɗa, allazina yuzahiruna min nisa'ihim thumma yu'iduna lima qalu che fatahriru raqabati mu'mina fatahriru raqabati min qabli an yatamassa zalikum tu'azuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Aga wannan shine yan tabaiwa wanda duk suka yi zihari ga maza ga matansu, sannan kuma suke komawa ga abin da suka faɗa, wato suke so su koma ga matan nasu su cigaba da hulɗa da su ta aure. Fatahriru raqabati min qabli an yatamassa shine su yan tabaiwa ko bawa min qabli an yatamassa kafin su koma su cigaba da alaƙar aure. Aga wannan yan tabaiwa ce zalikum tu'azuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Sai ce faman lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain, wanda bai samu ba, bai samu bai wanda zai yanta ba, ko bai samu kudin da zai sai bawan ba, sai ce fa siyamu shahrayn mutatabi'ain, sai ya azumin wata biyu ajire, wato ba tsayawa. Wannan shine abu na biyu, ce faman lam yastati ce fa it'amu 60 miskina, wanda kuma ya kasa ba zai iya yin azumi sai ya ciyar da miskini 60. Kaga shi abu uku ne, to kai baka samu baiwa ko bawan da zaka yanta ba, saboda babu bawan da zaka kai ka saya ko baiwa ka yanta, to sannan kuma baka da kuɗin zaka sai abinci ka ciyar da miskini 60, to shikenan kana da azumi, shikenan sai kai azumi shahrayn mutatabi'ain, kai wata biyu ajire ba tare da ka tsaya ba, ba tare da ka huta ba. To sai dai idan kuma za ka yi azumin ba, ta yi mutum ya zamana ko yana da wata cutar da ba zai iya azumi ba, wato ba ya da kudin bawa ko ma babu bawan da zai saya, sannan kuma ba ya da kudin da zai saya abinci, sannan kuma ba zai iya azumi saboda yana da wata cutar da azumin farilla ma ba ya iya yi, azumi ma in ya zo sai dai ya ciyar, to ba ya da kudin ciyarwar, ba shi da komai, to shikenan ba zai iya yi ba, shikenan abubuwan sun faɗa kansa. Daman duk wani abu na shari'a ana yin sa ne in akwai istita'a, shi yasa kungi take ta faman lam yajid faman lam yastati, to in ya zamana babu istita'ar gaba daya mutum ba zai iya ba, to shikenan fattaqullaha mastata'tu, kamar mutumin nan da ya sadu da matar shi a cikin azumi da rana, a cikin Ramadan da rana, ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya halaka, ai masa duk hukuncin da Allah ta'ala ya yanke a kansa, ko ma meye shi ya yadda ai masa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce je azumi wata biyu, ya ce to ai abin da ya ja masa kenan, ya kasa jurewa wata guda ya zai jure wata biyu, ya ce to shikenan ya je interview, ya ce bai da shi, ya ce je ciyar da miskini, ya ce ba shi da tikkarin su ba wanda ya kai shi talauci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a shiga, aka shiga aka kawo masa abinci, wato aka kawo masa dabino, aka ce gashi ya je ciyar, ya ce to wa zai bawa, akwai wanda ya fi shi talauci a garin su da zai bawa sama da shi? Annabi yayi dariya ya ce to je ka ciyar da iyalanka. Kaga anan duka kafarar ta fada akan sa duka, saboda duk ba shi da iko akan kowace, abincin ma da aka ba shi sadaka aka ce je, ya ga cewa to in dai talaka za a ba, to ai kuwa duk wani talaka duk wani mabukaci a bayan sa yake, a unguwarsu duka ba wanda ya kai shi bukata. Saboda haka Annabi yayi dariya ya kuma ce ya je ya ci ya ciyar da iyalinsa, saboda haka mutum ba shi da iko, shikenan abin din ya faɗa a kansa.
Na'am. Wannan tambaya kuma ta ce malam menene matsayin insurance a musulunci?
To inshora akwai wata malamai suka ittifaki akan haramcinta, to inshora ta rayuwa, mutum ya yi inshorar rayuwarsa, wannan haramun ne bil ittifaq, malamai sun ittifaki akan haramcinsa. Akwai inshora ta kayan abun hawa ko gida ko mota ko wani abu, to jumhurin malamai in banda 'yan kaɗan irin su أحمد مصطفى الزرق مصطفى أحمد الزرقة إن بند إن كان غالبي ما لمي دا سكذورة سكتتون عبين سنة جاتشي وإتمابة حالتة بحصول جاتشي شورا جاتشي كودي كتشيكو أتشيكا kodai ka zama ka bada kadan sannan ka samu da yawa ko kai ta bada wa karshe ba ka samu komai ba kudin ka dai kawai za ta karba so abinda duk ya zama na zaka kasance a cikin sa in ma ganim aw garim ko ka ci ganima ko a ci ganimar ka to ne shi ake cewa caca ka bada dukiya ko a cinye ko kai ka ciwo to ita ake kira caca shi yasa wasu malamai suke ga wannan bai halatta ba ya danganta da kuma inda kake idan kana zaune a kasar da inshora din ta zama tilas abubuwan ka duk ba za su yi ba sai ka ba da inshora din to dai da yake da ka zo ka sayo kaya a ce sai ka biya musu duti kaga ba yadda zaka yi dole ka biya duk da ce shari'a ba ita ce a biya duti ba amma tunda in baka biya ba za a baka kayan ka ba kaga dole sai ka hakura ka biya wannan kuma nan je lahira a warware bai da zaka yi anan duniya ko wasu tare ka zai sai sun karbi cin hanci kayan ka ne halal malak babu wani abu da ka saba shari'ar Allah a ciki to abba kuma suka ce sai ka ba su cin hanci zaka dauka kayan ka ko zaka wuce da kayan ka to anan kai ba yadda ka iya dole ka ba su domin ka rike kayan ka ka samu kayan ka anan ba a cewa kai laifi ka ba da cin hanci shi mai karba shine mai laifi ka ba shi ne sun anje lahira a warware a gaban Ubangiji inda ba a zalunta kowa misali zarrat misali habba min kharda saboda haka irin wannan idan kasar da kake zaune a ciki an wajabta cewa duk wanda zai yi kamfani ko zai yi mota ko zai yi wani abu sai wala sai yayi inshora to kaga nan ba yadda zaka yi sai ka je ka biya ne so an je lahira kuma ai kai hisabi lokacin ne daman da kake da buƙatar ayyuka na lada ko a kwashe maka wani abubuwa da zai funka a can sai Ubangiji ta'ala ya yi hukunci ranar da ba a zalintar kowa.
Na'am. Wannan tambayar kuma take cewa malam mutum ne ya dinka tufafi da kuɗin da ba ta hanyar halal ya same su ba. Shin bayan ya tuba zai iya ci gaba da sanya su?
To ya danganta kuɗi ta hanyar da ba halal ba akwai kuɗin da zai kasance kwata yayi na wasu ko wasu ya damfara. Ya samu kuɗin to ko in ya tuba sai ya bai musu ya bayar musu da kuɗin su mutane ne mutum ya damfare su ya samu kuɗin su ko ya kwaci ko ya sata ko ya fashi ko ya tuba to ko da yayi tufafi da kayan sai ya biya su duke su mutukar da yana ganin su in ba a ganin su to ya san yadda za a yi dai ya kubuta daga wannan dukiyar ba ta halatta gare shi ba akwai kuma wanda haram ne ta hanyar sayar da wasu abubuwa da shari'a ba ta yadda a sayar da su misali yana sayar da giya ko yana sayar da taba ko wato yana wani ciniki na wani abin da shari'a ba ta yadda da shi ba to sai ya tuba gashi yana da garin kuɗin ya riga ya sayar da tabarsa ko ya sayar da giyarsa ya samu kuɗin to anan ba a cewa ya zubar da kuɗin ko ya watsar da su ko a'a nan shikenan sai ya ci gaba da cin wannan kuɗin amma kada ya sake haka akwai bambancin da dukiyar da take da haƙƙi da haƙƙin wasu da aka ci to wannan sai an mayar musu da ita akwai dukiyar kuma da ba haƙƙin wani ka ci ba illa iyaka ka sayar ma da wani abin da aka haramta sayar da shi a shari'ance to anan ba za a ce dole sai ka kubuta daga wannan dukiyar ba inda har ka tuba shikenan sai ka ci gaba kuma da neman dukiya ta halal ko da za ka yi jari da wannan dukiyar da take hannunka na'am saboda ka kin riga da irin wannan dukiya ka sai ta sata ka yi saki kuɗin wasu ne ko ka yi wasu 419 ne ka samu kuɗin to in ka tuba sai ka san yadda kai ka biya kuɗaɗen ko da za ka ci gaba da sa rigar ka amma wannan kuɗaɗen sai ka mayar da su tunda ba ka yi musu riguna ba riguna ka sata ba za ka ci gaba da sa rigar ka amma za ka biya su in kuma a'a wani ciniki ne kake wanda bai halatta ba ka tara kuɗin ka tuba shi kenan ba wani abu illa iyaka abin da yake wato abin da Bahaushe yake cewa a guji gaba na'am
wannan kuma yace mallam shin ya halatta a yi sutura da takalmi yayin da ake sallah
an samu abin da ya fita kalmun shi ya kamata a istira da shi, amma aka rasa abin da za a yi istira da shi sai takalmun, to ya fi a yi sallar ba sutura sai a sa shi, ko a sa takalmi ko a sa hula, amma akwai wani abu mai tudu shi ya kamata a saka.
Na'am. Sannan kuma yace malam, me ya hukuncin aikin da mutum yake ba da takaddunsa ba?
To mutumin da zai dauki takaddun wani wanda yaje ya karanci wani abu ya iya abun, shi kuma zai dauki takaddun sai yaje bayar a dauke shi aiki, wani haramun ne, algush ne ga al'umma. Ina cewa man gashana fa laysa minna, wanda duk zai mana algush ba ya daga cikin mu. Ana neman wanda yake ya karanci wani fanni na ilimi za a dauke shi aiki, ya karanci wato nasu ake so ake nema ma'aikacin jinya shike nan, sai ka je ka dauko takardun wani dan uwanka da yaje ya samu wannan kwarewar, ya samu wannan koyarwa, sai ka zo a dauke ka a matsayin ma'aikacin jinya alhalin baka karanta ba, ka cuci al'umma, ko ana son a koyar da wani course ko a koyar da wata wani subject na ilimi a makaranta, ake neman wanda ya karanci abin, sai ka koyar da geography, ana neman wanda ya karanta geography, sai ka je ka samu na dan uwanka sai ka dauko sai ka kawo sai a dauke ka kai malamin geography, malamin ka sani ba, kaga kai ta cutar da al'umma. Ana neman engineer, ka karanta engineer, ka zo ka cika engineer ne, ka dauko takardun wani ka bayar a dauke ka aiki, haka duk waɗannan aiki ne na haram, abinda duk zaka samu ta wannan hanya haramun kake ci, kana cikin wanda suka yi wa al'umma algush, kuma sai Allah ta'ala ya tambaye ka ranar gobe kiyama, saboda bai halatta irin wannan ba.
Na'am. Sai tambayar Khadija Musa tace, malam yaya ake yin istibra'i a shari'a?
To wannan ai mun faɗa a baya, istibra'i shine mace ta zauna wato ta zauna haila ɗaya, wato ta yi haila ɗaya ta yi tsarki shikenan ta istibra'i, in kuma ba ta haila wata ɗaya, kaddara mace ce da ba ta haila to sai ta yi wata ɗaya, shine istibra'i.
Na'am. Tambaya ta gaba tace, malam ina fama da yawan hassada, dan Allah a bani shawarar yadda zan yi na daina.
To idan mutum yana fama da wannan cuta, ya tuna irin cutar da wannan cuta za ta haifar masa, wato yadda wannan cuta take da muni, kuma take da cutarwa ga zuciyar dan adam, take cutarwa ga rayuwarsa, take kuma cutar da lahirarsa, take cutar da shi a lahirarsa, duk wani abu da mutum yake tuna wannan, tana cewa wannan shine saban Allah da ya halaka Iblis, da wannan Iblis ya fara halaka ya shiga tsinuwar Allah, Allah ta'ala ya kore shi ya tsine masa har abada, ya ce ba shi ba aljanna, abinda ya ja masa wannan sai hasada da yawa annabi Adam alayhi salam, cewa Allah ya karrama annabi Adam, ya ce mala'iku su yi masa sujjada daga ciki har da shi Iblis din, yake cewa ara'aita ka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawmil qiyamati la ahtanikanna zurriyatahu illa qalila, kaga wannan da ka girmama shi a kaina, to in har ka jinkirta ni zuwa ranar kiyama sai na kace kace da zurriyarsa ta hanyar halaka su, kaga hasada ce ta ja masa wannan, ka tuna cewa wannan shine babban sabon Allah da aka fara saba Allah da shi, kuma shine mafarin halakar shaydan, ka tuna wannan, tana cewa hasada wani abu ne na Yahudawa, ɗabi'a ce ta Yahudi, kuma ga yadda yake Al-Qur'ani ya kira wasu al-maghdubu alaihim, wato mutanen da Allah ta'ala ya yi fushi da su, wanda duk Allah ta'ala ya fushi da su, wanda ya gama halaka, man yahlil alaihi ghadabi faqad hawa, da Allah ya ce duk wanda fushina ya sauka akan sa to ya gama halaka. Haka ɗabi'ar hasada ɗabi'a ce ta Yahudawa, Allah ce am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allahu min fadli, suna yi wa mutane hasada ne bisa abinda Allah ta'ala ya ba su na falalarsa. Allah yana cewa wadda kathirun min ahli alkitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim, da yawa daga cikin Yahudawa suna fatan ina ma su mai da ku kafirai bayan kun yi imani, hasadan min indi anfusihim, saboda kawai hasadar da suke da ita da take cikin zukatansu, ka tuna cewa wannan hasada wato ɗabi'a ce ta Yahudi, sannan ka tuna cewa mai hasada fada yake da ikon Allah, fada yake da nufin Allah, ubangiji ta'ala ya yi nufin ni'imta wani sai kuma ka rika jin cewa ya Allah zai yi wannan. Bayan Allah shi yayi aikin, dan haka dan anan kana fada ne da kaddarar ta Ubangiji. Sai am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli. Qad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Sai suna mutane hasada ne bisa abinda Allah ta'ala ya basu na falalarsa. Shi abinda ka gani na ni'imar da Allah ya yi ma wani falala ce ya masa. Dan me zaka rika yi masa hasada? Saboda anan kana fada da Ubangiji ne da kaddararsa. Sannan me har ka sani cewa me hasada yana wato kona zuciyarsa ne, yana sa kansa ne cikin bacin rai da bakin ciki kullun, yayin da shi kuma wanda ake hasada kullun Allah ta'ala zai daga shi, yana ƙara gaba da shi, domin kullun zaka ga wanda kake wa hasada Allah ta'ala yana ta masa ni'ima, kai kuma zuciyarka za ta yi ta kuna, ta yi ta konewa. Don haka kana halaka kanka ne da kanka, kana kona kanka da kanka. To mutum ya rika tuno irin waɗannan abubuwa da hasada take haifarwa, yayin da mutum ya rika tuno irin mugun sakamako da aikinsa zai haifar masa, babu shakka zai sa wato ainihin ya rika kyamar wannan aiki, har ma kuma Ubangiji ta'ala ya zo raba shi da wannan abu. Saboda ka kullun karka addu'a kuma karka tunano munin laifin wannan hasada din, sai kaga cewa Allah ta'ala ya raba ka da ita. Allah ya mana jagora.
Na'am. Alhamdulillah, masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na fatoyin rahama a wannan lokaci. Za a iya aiko mana sakonnin tambayoyi ta lambar waya wato 0805-7298-4, 0805-7298-4, ko kuma akan adireshin mu na yanar gizo wato fatoyirahama@yahoo.com, ko kuma a dandalin sada zumunta wato Facebook. Dan haka a madadin shehu malamin mu Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo da kuma Bashir Idris.